我的阿卡西苏达汉呀美克，
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 我的阿卡西苏达汉呀美克。
Da rashin tayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum salu garba ne daga murar amurka a nan birnin washington dc ke gabatar muku da shirin a kokarin ta inganta tattalin arzikin kasa gwamnatin najira ta hana shigo da wasu abubuwa 41 daga kasashen waje bacin hakan ta kuma fito da wannan shiri na musayar kudi tsakaninta da kasar china shin yaya ƴan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki ke ganin wannan manufofin gwamnati wakilin murar Amurka da ke Kano Mamuri Brian Kwari ya yi fira da wani hamshakin ɗan kasuwa wanda kuma yake da masana'antu akan manufofin gwamnatin da kokarin inganta tattalin arziki Mahmud Fili Gareka
Allah bai alaje amin dangana ku kwanakin baya kutun ma shigowar wannan gwamnati ta saka wani tsari ko manufa da suke kira policy cewa an hana shigowar da wasu wa nau'ikan kayayyaki ko ababe daga kasashen waje wanda adadin su ya kai 41 gwamnatin ta dada yin wani tsari na yarjejeniya da kasar China abinda suke kira policy currency swap to ana ganin kamar shi wannan currency swap yana da alaka da wancan policy na hana shigo da kayayyaki musamman ma shi wancan hana shigo da kayayyaki ina an dade ana ta muhawara akai cewa wanda tsari gwamnati ta yi kafin ta hana da sauransu suna cewa abu ne mai kyau dan a karfafa gwiwa ƴan cikin gida da sauransu ko tun da kuna harkan nan ta shan tattalin arziki da kasuwanci da cinikayya shekara da shekaru yaya kuka kalli wannan batu
to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh idan ka duba tun daga farko da gwamnati ta ware waɗansu kayayyaki ta ce ba za a shigo da su ba wannan ka duba kawai a zuciyarka za ka ce a tsari na tattalin arziki za ka ce eh yana da kyau to amma kafin ka hana shigo da waɗansu kayayyaki sai ka yi gagarumin shiri ka tabbatar cewa ka ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa ka tallafa musu sun kafa masana'antu waɗanda za su iya sarrafa kayayyakin da dama ake shigowa da su misali yanzu ka hana shigo da kayayyakin sawa ko yadiddika a yanzu Kano in ka duba wacce masana'anta ce ko kuma masana'antu nawa ne suke sarrafa yadiddika duk sun durkushe kuma abin da ya durkusar da su waɗansu abubuwa ne da gwamnatin tarayya ta yi ya durkusar da su misali wajen canje tsarin canji na kudin kasar waje misali dala misali kai ne kana kawo kaya a dala kowace dala daya tana ta san maka a naira 160 ko naira 170 an wayi gari wannan kaya da zaka kawo sai ka cire naira 362 kafin ka kawo wannan kaya da kake ka a wancan tsarin saboda haka in ka kawo kayan nan ba wanda zai saya in ka sarrafa shi ba wanda zai sarrafa zai saya sannan harka ta wuta harka ta abinda yake kira custom duty akan wannan kaya da zaka kawo saboda haka sai ko gwammace gara ka je ka so wannan kayan ya fi arha saboda su waɗannan kasashe da kake sowa daga wajen su komai nasu yana aiki ruwa gashi nan wuta ga ta nan a rahusa mai kyau ga ma'aikata nan waɗanda suna cin abinci sun koshi za su iya tsayawa su yi aiki da ƙarfinsu su yi maka awa 12 suna aiki babu gazawa saboda sun koshi ba wani fitina ta misali wani ya zo ko amroba ko dan fashi ya zo ya same ka ya kwace maka kudinka ko kwace maka dukiyarka duk waɗannan abubuwan babu su saboda haka suna sarrafa kaya cikin lumana saboda haka in ka je ka so zaka ga cewa gara ka sawo su daga kasar waje ka kawo su zaka fice riba kuma ramin duk wani dan kasuwa riba yake nema saboda haka anan kafin gwamnati ta dakatar da kawo waɗansu kayayyaki sai ta tabbatar 'yan ƙasa sun gamsu da tsari wanda in ka ce wa mutum ma ya je so kaya daga China ba zai so ba in kace zai so kaya daga India ba zai je ba saboda bata lokaci ne zai biya kudin jirgi zai biya kudin hotel ga kudin da zai biya a dauko kayan nan a saka shi a jirgin ruwa sai yayi wajen wata uku sannan ya zo ya biya charge na masu clearing ya biya yan custom kai anan shi anan ya riga ya sarrafa kayan nan ya sai da su to amma gwamnati ba ta yi haka ba
da haka kenan wannan tsari ba zai tasiri ba ga hadarar cinikayyar mali
zai tasiri ba duk in ka duba yanzu kasuwannin mu duk kayayyakin kasashen waje ne saboda ba za mu iya sarrafa su anan ba sai an tarbiyatar da mu sai an karfafa mutane ɗan kasuwa cewa ga yadda ake yin abu kaza ga yadda ake abun kaza yanzu ka duba ma ɗinka kayayyaki duk zuwa muje muna so tsummo kara na yara na jarirai bayan muna da teloli da za su iya yin wannan to idan ka je ka so yadi daga kasar waje ka zo ka ba wa tela ba wutar da zai amfani da ita ba zai iya ma sayan machine din da zai iya sarrafa kayan ba su kasashen wajen da muke so waɗannan kayayyaki in ka je zaka tarar da mutum ɗaya yana da ma'aikata 500,000 misali in ka je Bangladesh in ka je Vietnam idan ka je kasashen da suke sarrafa kayayyakin nan na sawa labor din su ko kuma kuɗin da ake biyan labor bai taka kara ya karya ba komai nasu gwamnati ta taimaka musu zaka tarar cewa kamfani guda ɗaya sai ya iya dinka kayayyakin da duka mutanen Najeriya zaki iya sawa to mu nan telan mu yana nan a shago yunwa tana damun shi keken da zai iya zai saya ma dinki an ce mishi naira 100,000 ba wanda zai bashi naira 100,000 fi sabilillahi ba tare da ya nemi wani abu a hannun shi ba ba tare da ya sha wahala ba
to idan haka ne ina makomar wancan tsari kenan na hana shigo da wasu adadin kayayyaki misali cikin gida daga ƙetare
gwamnati kawai wahala za ta yi ta yi kamar yanzu kwanakin baya na ji cewa an harbe wani dan immigration masu wato ma masu hana mutane tsallakowa daga wata ƙasa zuwa
ƙasa
kuma ƴan custom nawa aka kashe shinkafa da aka ce a hana kawa gashi nan kana ganin ta in ka je kantina duk zaka iya samun ta kuma shinkafan nan ma ta fita gida misali arha to saboda haka abinda gwamnati ya kamata ta yi shine tun farko tukunna sai ta gama shiryen ta tsaf ta tabbatar cewa ƴan ƙasa sun gamsu da tsarin ta ba kawai ta tashi waɗansu ƴan boko kawai sun je wata ƙasa ko kuma suna son su daɗaɗawa gwamnati rai kawai su yi ta rubuce-rubuce shafi wajen 1,000 sannan shi shugaban ƙasa ma bai gama karanta abun ya fahimce shi ba sai ya ce shi kenan ai kawai a fito da wannan policy a dakatar da abu ba kaya 41 ai akwai kayayyakin da suka fi haka ma wanda ya kamata a hana shigo da motoci mana a hana shigo da a daidaita sahu mana me amfanin a daidaita sahu a daidaita sahu yanzu a Kano muna da sun kai 20,000 zuwa 50,000 me a daidaita sahu a kawo buses mana waɗanda su saboda haka waɗansu abubuwan kawai gwamnati kawai za ta tashi ne da safe wani kawai ya bata shawara wanda shi bai san baya zuwa kasuwa baya mu'amala da mutane baya a mu'amala da mutane garinsu ma baya zuwa yana Abuja wani kuma a Lagos yake matsalar Lagos daban take da ta Kano matsalar Lagos daban take da ta Katsina matsalar Lagos daban take da ta Daura akwai talauci a nan saboda haka gwamnati sai ta tsaya ta taimakawa ƴan kasuwa ta kwadaita musu yadda su da kansu gwamnati zai ce wallahi mana komai
to idan haka ne ranka ya dade me yake tunda wannan kaman tsari ne wanda za a iya cewa bai da tasiri bai yi tasirin da ake nema ba kamar yadda kai bayani kuma in aka shiga shaguna ma za a ga da kantuna za a ga alamun hakan din yanzu menene abin yi baya ga tunda dama an saba bullo da manufofi ayi wancan ya kare wai menene maganin yin wato manufofi policies da gwamnati take yi ba tare daga wannan karo da arena
jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin Alhaji Aminu Dangana da Mamuri Ibrahim Kwari wakilin muryar Amurka dake Kano da waɗanda suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya
kashe ka kashe shi ta hanya mai kyau ni a kashe
kashe su ta hanya mai kyau,
mu dai a kashe su ta hanya mai kyau.
Malan da cinicin da kace to waya shi da dadin shi, in ka zame ku in ka zaza, in dai kai ne abada su, dai ka kashe su ta hanya.